subhanahu wa ta'ala ya ƙara hada kan malumman da suke wannan hayyi namu baki daya. Sannan wani yana tambaya malam dangane da amfani da waya din, ina mafita kenan, shin kowa da kowa zai iya amfani da waya ko kuwa wasu ya mana ya kamata a samu ne kebantattun mutane ne masu amfani da waya ganin hadarin da ke ciki?
So ina ganin ita waya a ala ne, a kayan aiki ne wanda ya kamata a ce wanda yake da bukata ne zai amfani da ita, kuma bukatun mutane suna shan bamban da ita. Haka abinda nake gani shine a matsayin ka na mutum guda daya individual, kai ne ka san me kake yi da waya, shin abun yana da amfani ga rayuwarka da addinin ka? Idan eh ne, ka tantance kai amfani da ita kenan. Idan ko bai da amfani a rayuwarka da addinin ka, to baka tantance kai amfani da ita ba. To musamman kuma ga yara masu kananan shekaru da iyalanmu mata da ƴaƴa, babu shakka mafi yawan su ba su da bukatun irin waɗannan wayoyin, waɗannan smartphones da mafi yawan su ba su da bukatun su. Ko da suna da bukatun waya, abinda suke bukata shine kiran waya da amsawa, aikawa da sako da kuma ganin sako, wannan ya ishe su. Amma waɗannan wayoyin, to wanda yake da bukata izuwa gare su shi kamata ya amfani da su. Sannan kuma hata wanda yake da bukatun, dole sai ya zama yayi iya bukata lokaci, musamman ta bangaren bata lokaci da ake sunye lokaci da ake yi wajen amfani da su. A mutum ya wuni ya kwana yana shafa shafe, ya shafa nan ya juya nan ya juya can, karasa me yake? An yi sallah asuba bai yi azkar ba, ya dauko ya ci gaba da dubawa. An yi azhar bai yi azkar ba, an yi isha bai karanta ko juz'i guda na alqur'ani ba, ya wuni akan ta. Kaga wannan bai da wani amfani. Da haka ta wanda suke amfani da ita, sai mutum ya tsaya ya ga meye za ta yi mishi amfani game da shi. Kana kasuwanci ne, kana saye da siyarwa, kana buga waya da sauransu, kana lissafi, waɗannan duk suna da amfani. Ko kana bin karatuttuka da darussa, a wannan zamanin za ka iya bin darussan duk malaman da suke duniyan nan ta hanyar amfani da wayarka. Akwai manya-manyan malamai a duniya waɗanda ba za ka iya ganin su ba a cikin rayuwa ta yau da gobe, amma za ka iya samun iktisali da su ta wayoyin nan, ka musu tambayoyi, ka koyi ilimi a wurinsu, ka kalli bayanai akan karatukan da suke, duk za ka iya wannan, kaga wannan yana da amfani. Haka bincike na ilimi na kimiyya da fasaha zai baka dama ka ga littattafai, ka ga bayanai, ka ga articles, ka halarci tarurruka waɗanda ake yi ta hanyar yanar gizo, duk wannan yana da amfani. Amma abin da zai zama kawai shashanci ne da ɓata lokaci da rashin sanin muhimmancin lokacinka, to wannan bai kamata ba. Wallahu a'lam.
Wala wannan yana cewa ne sau da yawa akan yi posting a social media cewa wani abu da ya shafi addini, amma sai a ce wanda bai tura ka tura ma mutum kaza, in ba ka tura ba bukatunka ba za su samu ba da sauransu.
To galibi zaka dinga cin karo da wannan, sai wani ya tsara wani salati ko wani zikiri, sai ce kuma ana so ka tura zuwa mutum goma ko group goma, ko in ba ka tura ba za ka yi samun matsala. Kaga wannan abu ne a fili cewa wannan shiridi ta ce kawai, domin idan shari'a ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu ta, shine zai ce ayi kaza. Kuma babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani abu wanda in baka gaya wa wani ba ka shiga matsala, sai dan fadan shi ma kamar yadda na ambata ba akan kowa bane fadan, sai wanda yake da ahaliya ya fada. Wato kamar yadda kiwon lafiya yake ne, ba kowa ne yake da ahaliya ya ce ma wani sha magani kaza ko zo maka allura iri kaza ba, sai wanda yake da lasisi yake da tarhis akan yayi haka. Mana inda baka da lafiya yanzu, ko da babanka yana ganin ka baka da lafiya, zaka iya ka mutu ba yadda ya iya, ba likita bane shi. To haka harkar ilimi take, ba kowa yake da cancanta ya ce mutane ku yi kaza ku bar kaza, Allah yana so ayi ko Allah baya so ayi ba, sai wanda yake yana da cancanta ta ilimi da yayi haka. To wannan abin kuma za ka galibi iri na ne ga magarin mutane suke hadawa, ba malamai ne suke hadawa ba, da haka babu bukatar ka kalle shi, zance ne kawai.
Shi wannan gashi yana cewa yana neman samun hukuncin wanda suke daukan wa'azin wani babban malami su sa social media, amma ta yi wa'azin yana da alaka da tsoratar da mata, kuma sai a sanya hotunan mata mafi kyakkyawan mana a mummunan yanayi su a gwama kuma da wa'azin nashi, ko kuma sannan akwai waɗanda su kuma suke ya za a yi magana ingancin wa'azin malami ta social media, ma'ana rubutun cewa shin shine yayi ko ba shine yayi ba.
to na farko ba daidai bane a yada hotuna na tsareci dan wani malami na magana akan hukuncin tsareci sai a dauko a sa background din ko pictorial abin nan din wato explanation ayi bayani da hotuna na tsareci ba daidai bane tunda shari'a ta hana yada tsareci kuma wannan ba zai halasta ba ba larura bace ba sai an ga hotunan za a fahimci karatun ba haka ba daidai bane na biyu ya zai a gane wato rubutu kaza daga wane ya fito to shine abin na fada sai an tantance masdar idan mutum yana da followership muhimmin followership akwai inda yake yi zaka biya kuɗi ai maka accrediting a tantance maka account ɗinka wanda zai zama sananne ne to koda kuma ba ai wannan ba akwai account da an san masu su akwai kuma irin magagandan an gani daga wuri kaza an san nasu ne a kwanakin baya an samu wasu da suka yi ma wani babban malami shine Professor Mansur Sokoto suka mishi wani irin wannan abin nan yaudara suka yaudara al'umma da sunan shi suka bude account suka ce nashi ne suna neman taimako suka ba da account ba suka dinga san kudi a gun mutane ina ganin su waɗanda suka ba da kudin wataƙila kikkiawan niyya ce amma sun yi saurin yanke hukunci saboda wannan malami ne da tsawon shekaru ba taba jin shi da irin wannan dabi'a ba kaga in ka ji abin da muke faɗa in ka ji labari ka fara tunanin wannan labarin yayi kama da irin abin da ake tsammani daga mutum ba taba jin shi da haka ba kuma akwai wanda an san su ɗaliban shi ne in shi ba za a samu access to him ba za a yi tambayansu akwai dai hanyoyi da dama da ake bi wajen tantancewa a tabbatar da abu kaza na wane ne sannan musamman idan an san irin mutumin ya kamata a san irin abin da yake fara kamar yadda na fara game da rariya ta malaman hadisi inda malaman hadisi da ya san abin da yake yi da an faɗi magana idan irin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya sani kamar da kai ma mutanen da ka sani da suke kusa da kai in aka zo aka ce wane yayi kaza idan irin abin da zai iya yi ne ka sani zaka ce eh to lalle zai iya aikata kaza idan ko irin abin da a sanin da kai mai shekara 30 baya ka san ba irin halin shi bane to zaka ce zaka jinjina ka ce anya kuwa a ce wane yayi kaza da haka ana bin waɗannan dabarun wajen tantancewa shi sa muka ce da ka gani ba wai abu na farko shine ka yadda ba sai ka tsaya ka yi tunani ka natsu tukunna sannan ka san me za ka ɗauki mataki akai wallahu alam
sauran suna kira ne da ƴan uwa da kuma shugabanni ko za a sa a yi kunuti dangane da fitintunin da ake fama da su a yankunan da muke wannan shi da kuma roƙon addu'a akan haka abu na gaba wanda yake kan abubuwan tattaunawanmu shine jawabin bayan zama wanda shugaban majalisan ko kuma in ce lajina na wannan shirye wannan wa'azi malam Muhammad Bashir Lawal zai gabatar insha Allah
to a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل صحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على عادة ونن تارو بايم قوديا غامالا ديا يقبات دا ونن محاضرة وتتكت كده إلمي دا فدقوا دا جاو هنكلي دا نوسا تقوا دا قم بعد سيتي تو على عادة شيتا ونن kwamiti ko lajina da take shirya wannan muhadarori akan dunkule mu mutane sako dan takaitacce domin a rairayo abinda malamai suka gabatar a tsawon lokaci da aka ba su gabatar saboda haka a iyakar wannan zaman da muka yi a cikin ababan da muke fatan mu sa su a cikin kwakwalen mu kuma mu sa su a cikin zukatan mu kuma mu aiwatar da su da gabobin mu insha Allah abu na farko Mala ya faɗa mana ya yi mana bayani akan cewa labarai su ne wani kashin baya da ake gina rayuwa a kansa dukkan wani labari dukkan wani abu da za a yi a rayuwa to labari ne ke tabbatar da shi alqur'ani labari Allah ya kira shi da fabiyayi hadithin ba'dahu yu'minu hadisi labari hadisan manzo Allah sama labari to kaga dukkan ashe wani abu da muke aiwatarwa na rayuwar mu kashin bayan sa yana tabbata ne da labari na biyu tasirin labarai na shiga cikin bangarorin rayuwar dan adam gabaki daya tun daga aqida ibada muamala tunani ayyukan rai da kwakwalwa duka labarai na shiga cikin wannan kuma suna yin tasiri a cikin su abu na uku tasirin labarai na kaiwa zuwa ga samar da zaman lafiya ko haifar da fitina a tsakanin al'umma abu na hudu labarai sun fi yaduwa ne lokacin fitina musamman irin wannan halin da muke ciki abu na biyar hanyoyin takaita ko tantance labarai suna da yawa daga ciki akwai kin yada labarin shi kan kanshi wannan ya shafi ni da kai ke mu dakile labari akan kan ba dole sai ka bada labari da yawa wani zubin sai ka zo ka bada labari ka ce wane ya mutu akwai wanda har kofar gidan shi an taba taruwa aka ce a kawo buta domin ayi alwala a masa sallah kawai sai gashi yayi fakin da motar shi alhali an bada akwai wanda na sani kusa kusa da ni ya faru wallahi har zaman makoki an fara wallahi sai ga mutumin nan ya dawo kage labari ne ya wannan ya kai shi sannan daga ciki a karkashin wannan akwai kauda kai wajen yada labarin abun kunya da ya shafi wani wannan babban abu ne sannan daga ciki akwai mai da al'amura zuwa ga ahalinsa duk in ka ji labari to ka bincika su waye abin nan akwai inda ake zuwa a tantance labarin kuma wani zubin kusa kusa wani zubin labarin abin da wanda labarin ya faru a kansa zaka iya zuwa ga ka gashi ko zaka iya daukar waya ka kira shi ka ce ga abin da naji ko kai dan shagube haka ko kuma ka dan kai azanci dai wajen tambaya to daga nan sai ka ji labari ya tabbata ko kuma bai tabbata ba sannan daga ciki akwai auna labarai da abin da ya tabbata wato a dauko abin da yake tabbas ne sai a auna shi da labarin da aka bada sannan daga ciki akwai bin diddiki da binciken kwakwaf wajen tabbatar labari ko kore shi sannan daga ciki akwai kyautatawa wanda aka bada labari zato in ka ji labari to a kyautata ma wanda aka bada labarin zato a kansa sannan kuma in za ka yi binciken labari to ka tsaya akan katanga kakka fada cin ka tsaya akan katanga sai ka tabbatar da ina ne daidai to daga nan sai ka fada shine abin da malai ya kira shi da turanci objectivity da larabci kuma su ce masa mawdu'iyya sannan daga ciki auna amfani ko bannar da labari zai haifar akwai amfani idan na bada wannan labarin wace fa'ida za a samu ko ko a labarin da zan bada banna zai haifar ko da labari ne na gaskiya shi yasa akwai al-kadhibul mazmum akwai as-sidqul mazmum akwai gaskiya amma a bar zargi shi gaskiya ce tabbas amma kuma shari'a ba ce da ita ba kuma ba a san ka bada ita sannan kuma akwai ƙarya akwai al-kadhibul mamduh akwai ƙarya kuma a bar yabo wannan da aka kashe labari suke Allah ya sa mu gane sannan daga ciki yi ma kanka tambaya waye ya bada labarin ko lura da waye ya bada labarin sannan daga ciki akwai shin labarin nan abinda aka bada labarin kansa zai iya afkuwa a duniya domin wallahi yanzu akwai labarikan da ake badawa kai ka tabbatar da abin nan ba zai iya afkuwa a duniya ba kuma wani zubin sai kai mamaki ko to ne ake yanzu akwai wani bidiyo da ake ta yada wai ana wan duwatsu a Faransa ko ba ku gani ba daga jiya zuwa yau aka fara yada waɗannan labaran ana ta musu wan duwatsu ba wanda ya gani kaga wa arsala alaihim tayran ababin tarmihim bi hijaratin min sijjin to kaga waɗannan suna nan sannan sai irin salon da aka bi wajen bada labarin sannan a ƙarshe mala ya jawo hankalinmu ya yi mana wa'azi bayan duk waɗannan abubuwan da suka fi kama da ilimi to sai kuma ya dawo ya taɓa zukatanmu sosai ya ƙwanƙwashi zukatanmu ya yi mana wa'azi akan mu shiga dai tayinmu a game da labaran da suke fitowa daga bakunan mu da ababan da muke fadi. Allah subhanahu wataala ya shirye mu, Allah madaukaki ya ba mu ikon tsara waɗannan ababe da Allah ya ba mu a matsayin ni'ima ba tare da mu roke shi ba. Wayannan ni'ima ce Allah ba daga hannu muka yi muka roki Allah ce Allah ka kawo waya ba sai kawai ya kawo mana. To ya kamata ni mu'amala da ita yadda Allah subhanahu wataala zai ji dadin abin da muka yi da ita a matsayin mun gode masa. Kan mu bijire mu wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mana, haka ni'imar harshen mu, haka ni'imar hannuwan mu. Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Allah ya saka mu malam da alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Bi ba'dahu amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A matakin farko a madadin kwamitin wannan masallaci mai albarka da kuma masallata na wannan masallaci da ke wannan unguwa mai albarka, muna miƙa godiyanmu ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara wannan muhadara aka gabatar da ita a wannan masallaci. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kaddara tasirin abinda muka ji tun daga al'asar har zuwa yanzu. A mataki na biyu muna miƙa godiyanmu ga kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa iqamatus sunna ta wannan unguwa mai albarka, muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan bayan nan muna miƙa godiyanmu ga kwamitin da suke shirye wannan muhadarat har da suka zabi wannan masallaci don a gudanar da wannan muhadara a yau. Muna roƙon Allah ya karfafa gwiwansu, Allah madaukakin sarki ya sanya ikhlasi a dukkan al'amuransu. Sannan ga ƴan uwa mahalarta wannan muhadara, muna miƙa godiya ƙwarai da gaske da wannan rufin baiti da aka yi mana. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amshi ayyukanmu, Allah madaukakin sarki ya ƙara albarka a rayuwarmu. Muna roƙon wannan anguwa mai albarka, Allah ya ƙara ɗaukaka ta, Allah ya ƙara tsare mana ita, Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira. Mun gode, Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum.
Abu na gaba shine rufewa. Kafin rufewa an yi wani tsokaci. Daya, wannan muhadara an shirya ta tun farko a daya daga cikin yan kwamiti din a gidansa aka tsara ra'ayi wannan muhadara, amma Allah subhanahu wataala bai kaddara zai ga muhadaran ba. Shine Malam Suleiman Bisalis shine wannan uwa ya rubuto domin a yi addu'a Ubangiji Allah subhanahu wataala ya gafarta masa. Akwai malamma bayan shi da kafin shi waɗanda duk muka rasa su a nan yanki da mutanen alkhairi waɗanda suke taimaka ma addinin nan a lokacin da suke da garjin ƙarfinsu a lokacin rayuwarsu. Muna fata Ubangiji Allah subhanahu wataala ya yafe musu kuma ya gafarta musu. A nan ne za mu kira Malam Ibrahim. Akwai abin nan sakatare na yada labarai na wannan zai yi bayani don sanarwa da ra'ayi insha Allah. Sai yan agaji suna umurtan yan uwa da in mun gama sallar isha'i wanda duk ya zo a mashin to ya yi haƙuri sai mutane sun ragu kafin ya ɗau mashin ɗin don ba za su bar shi ya ɗauka ba don komai ba don tsaron kayan shi. Don Allah ba su haɗin kai.